أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وهي تبركة متسابقة وأن مسلة بيتار البركة مصير عثمان بن عفان بن سيبا كراتبنا عمدة الأحكام ولقى الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى wannan shine majalisin mu na 92 a cikin karatun wannan littafin sati da gabata mun muhara kitabu tauhid mun karanta hadisi guda biyu da suke yake cikin littafin yau in fa Allah za mu tashi akan abubuwan da zan iya fa'idar zuwa da shi a karkashin hadisi na 333 hadisin Abi Huraira da Zaid bin Khalid al-Juhani يوم 25 ga watan Shawwal hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wanda yake daidai da 15 ga watan 5 a kalandar Bature 2023 kamar yadda ya gabata hadisin Abu Huraira da shi da Khalid Zaid bin Khalid al-Juhani hadisi ne wanda wasu mutanen karkara guda biyu suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin su yake cewa ina gama ka da Allah kika mana kai mana hukunci daidai abin da littafin ubangijinka ko kuma kai mana hukunci karkashin littafin ubangijinka shi kuma ɗayan da yake ya yi shi fahimta sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka mana hukunci da littafin Allah kuma ka mini izinin yi in fara magana ya bashi labarin abin da yake kana yake cewa lalle yana da ɗa ya kasance ma'aikaci mai kalkashin wannan mutum abokin jayayyar shi yake cewa amma dai abin da yake kana shine dan wannan nashi sai ya yi zina da matar shi shi wannan mai gidan nashi kuma sai aka bani labari lalle abin da ya dace ko hukuncin da yake kan dana shine za a jehe shi har sai ya mutu sai nace to me ya kamata in yi in fanshi dana sai aka ce a zai bada dabba guda 100 sannan ya bada baiwa guda 1 yace he na bada dukkan in fanshi dana yake cewa baya da haka sai na tambaye ma'abuta ilimi akan yaya hukuncin yake sai suke ce mun a'a ai hukuncin Allah da manzanci akan wannan matsalar shine danka za a yi mai bulala guda 100 kuma za a kaudatar da shi a bakuntar da shi a wani gari a hutar da shi daga garin da yake ya tafi zuwa wani gari tsawon shekara guda sannan ya dawo sai yake cewa kuma matar kuma hukuncin da yake kan matar shi shi wannan mai gidan yaron naka shine za a shehe ta a matsayin tana da aure yake cewa a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na rantse da wanda raina ke hannun shi zan muku hukunci zan zarkan muku da hukunci gulbaran abin da yake cikin littafin Allah yake cewa wannan baiwa da wannan dabbobi da aka amsa guda 100 a miƙa mai kayanka shi kuma abinda hukuncin da yake kan danka shi shine za a yi mai bulala 100 za a kauratar da shi daga garin da yake a bakuntar da shi a wani gari tsawon shekara guda yake cewa ita kuma wannan matar idan ta karda ta yi ijirafi ta tabbatar lalle ta yi da wannan yaron to ita kuma za a yi mata za a jehe ta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kai kunais ka yi sammako washe gari ka dai zuwa ga wannan matar idan ta tabbatar da ta yi zina da wannan yaron ku shehe ta wannan shine hadisin da muka karanta sati da ya gabata. Daga cikin abubuwa da zan mu iya fa'idantuwa da shi a karkashin hadisin, idan muka dauki ma'anonin shi, zan mu gani lalle da kwai gobuta ta mutanen karkara, kasancewar yanda mutumin nan yazo yake yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana ba tare da ladabi ba, ba tare da sanin girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Kamar yanda yake cewa wallahi ka yi mana hukunci da littafin Allah, ban mu bukata wani hukunci in ba shi ba. To manzo Allah idan zai yi maka hukunci, da me zai yi maka hukunci? Ba wani abin da zai yi maka hukunci da shi illa da littafin Allah. Kasancewar manzo Allah baya furuci akan sabanci, duk abin da zaka gani manzo Allah zai ce maka ayi, to wannan tabbas yana daga cikin kalkashin wahayi. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Manzo Allah baya furuci akan abin da yake sarran shi, sai dai abin da duk abin da zai bayyana maka, to tabbas wahayi ne daga Ubangiji. Sai dai abin da ya shahi harkoki ne yau da gobe, wanda mu'amala ce ta duniya wani da wani, wannan kuma shi ma kamar kowa ne a cikin wannan mu'amala. Kamar yanda manzo Allah da yazo ya samu mutanen garin Madina suna yi wa dabbinan su kilili, manzo Allah ya ce dan me yasa za a yi ne? Ba su yi ba wannan shekarar ba kurum kwata kwata, shi aka rasa dabbinu hikin abin da ya kamata. Yace ku ku haɗi mun ga yanda ake yi. Kun gani irin wannan abin da ya shahi harkokin yau da gobe na duniyanmu, na mu'amalar mu, abin da bai shahi addini ba, wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar kowa ne, idan yayi shawara ce yana yiwa ya dace, yana yiwa ya kuskure a kanta. Amma dai abin da ya shahi harka addini, to tabbas duk abin da manzo Allah zai faɗa ba sirrin shi bane ba, wahayi ne da gun Ubangiji. Haka abin da yake tabbatar mana irin wauta ta mutanenmu na karkara, cikin suratul tauba Ubangiji yake bayyana mana al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ashhadu an la ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Yake cewa idan ka dauki mutanen karkara da yawa daga cikin su, zaka same su da kai wani nau'i na daga kafirci da suka danne a cikin zukatansu da munafunci, baka same shi ba a shi kullun ba, zati yake ba, kai hide ne ba, zaka same shi shi dai heya kewaya, yana daukan ka a matsayin, amma a matsayin wawa duk ya samu ya faro kanka. Kuma wannan dukkan mutanen karkara haka halin su yake. Yake cewa dalilin da ya sanya suke da wannan jafa ba komai bane ba shine rashin sanin addini, rashin sanin hukuncin Allah. Wannan shi yake kawo musu haka. Kuma wannan abu ne wanda kowa ya san shi, kasancewar ilimi kafin ya shiga ƙauye, to yayi sansanin shi a cikin birni. To shi kuma kafin ya kai musu nan, rashin sanin abin da Ubangiji ya saukar a cikin Al-Qur'ani ce da Sunna, shi ke kawo kuwa su rinka irin wannan rubuta. Da ya sani shi san ya ai malam da ya kawo shi, Abu Huraira da ya kawo, sai ke cewa shi ɗayan abokin jayayyar nake huwa afqahu minhu. Yahi shi fahimta, yahi shi sanin martaba ko matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Matsayi wurin manzon Allah, idan aka zo ba daga murya sama da muryan manzon Allah, la tafaqqu aswatukum fawqa sawti an-nabiyyi cikin hujurata, ba daga murya sama da muryan manzon Allah, zaka zo ne da ladabi kamar zaka yi wa, kamar zaka zo ne da ladabi kai kuskus kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma idan muka leka hadisin, zan mu gani lalle hadisin yana nuna mana kyawun halayya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk da wutan nan da wannan mutumin da yazo yi wa manzo Allah bai tanka mai ba, sai ya bar shi insha Allah yau da gobe zai gane ya ina aka sa gaba. Manzo Allah bai tanka mai ba, wannan shi ke nuna mana halayya, kyawun halayya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Haka kalkashin hadisin zan mu iya fahimta lalle idan mazinaci wanda yake katangagge ya taɓa yin aure ko mai aure ne, to tabbas abin da yake dacewa da shi kalkashin hukuncin Allah shine za a jehe shi da duwatsu har sai ya mutu. Kuma idan aka ce al-muhsin wanda yake katangagge shine wanda sawa'un yana da aure, yana tare da iyalin shi, ko kuma ya taɓa aure sun rabu da iyalin shi ko ta mutu, dukkan shi yana daukan al-muhsin. Ba hira a ce a'a ai wani ya taba aure yanzu baya tare da mata, idan yayi zina to bulala za a yi mai albarkacin baya da mata, a'a matukar ya riga ya shiga dakin shi da matar shi, aure wanda yake ingantacce ba aure wanda yake fasid ba, to tabbas za a ji shi. Babu hukunta a ce a'a ai baya tare da iyalin shi, yanzu shi sanya ya aikata zina za a daga mai kafa a ce mai bulala za a yi, a'a wannan hukuncin gaburaye ne wanda bai taba aure ba, shine za a yi mai bulala guda 100 a kauratar da shi daga gari tsawon shekara guda. Haka idan muka leka hadisin zan mu gani yana bayyana mana lalle wanda bai taba aure ba to ga hukuncin shi shi ma shi ba jiwa za yi me ba za a me bulala dari a kauratar da shi tsawon shekara guda kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zartar da hukuncin wannan yaro babara na wannan mutumin wanda aka yi zina da bakai shi kuma matar shi aka yi zartar mata da hukuncin za a yi mata jiwa idan ta yi itirafi kuma ta yi itirafi aka yi mata jiwa kuma hadisi idan muka leka zan mu gani lalle yana karantar da mu duk wanda ya dauki dukiyar shi ya bada ba tare da hukuncin Allah da manzon shi ba to abin da yayi dacewa a mayar da dukiyar shi saboda kada a ci dukiyar shi bil batil dalala da bada da abin da bai dace ba kamar yanda muka gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zartar da hukunci akan duk wanda akan wannan mutumin wanda ya bada dabbobin shi da wannan baiwar shi aka ce a mayar mai da kayan shi shi sun ya ba a rikewa mutum ko kuma haddin Allah ba a iya shamakance shi da fansar wani abu mutum ya dauki wani abu daga dukiya ya meka duddan asarin mai da haddin Allah haka kamar hadisin Usama ne hadisin Usama wanda yazo yake neman ma al-Mahzumiyya wata mace daga cikin manyan kabiloli ta yi sata ta zo suka sai aka zo gum Usama gun Zaid maulana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da neman mata ceto a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya shiga cikin hali na hushi idanuwan suka yi ja huskar shi ta yi ja akan yaya za a yi a dakile a tsayar da hukuncin Ubangiji wai akan dan mata dan tana ɗan babban kabila ta yi sata yake cewa wannan yana daga cikin jahiliya idan babba ya yi sata sai a kyale shi idan kuma talaka ya yi sata sai a tsayar da hukuncin Allah akan shi wannan baya daga cikin shari'a wannan baya yiwuwa a ce wai hukuncin Allah ko haddi idan ya tashi akan wani ya bada wani abu na daga duniya ko na daga dukiya a fansan mai ko a sarar mai da wannan haddin baya yiwuwa kamar yanda nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a mayar mai da dukiyar shi kuma a tsayar musu da haddin Allah haka idan kamar yanda muka yi bayani duk abin da aka dauke shi aka bada shi akan abin da bai dace ba to za a mayar mamutin da shi kamar yanda ibn daqiq al-ibn yake bayyana yake cewa fa ba'ukhiza bil mu'awadati al-fasida yajibu radduhu wa la yumlak duk abinda aka bada din a fassan wani abu wanda bai dace ba abinda yake batsi to lazim a mayar mamutin da kayan shi kuma a tsayar da hukuncin Allah baya dacewa ga wannan wanda aka bai wannan dukiyar ya rike ta ya mallake ta me ita shi ya dace da ita kuma idan muka leka hadisin sama gani yana karantar da mu lalle ana iya wakkala mutum akan ya tayi ya tsayar da hukunci ya tsayar da haddi na Ubangiji misalin kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Unais yace ka tafi zuwa ga wannan mata ya kabila Aslam kai ma dan kabilan ne ka tafi ka tambaye ta idan lalle ta yi itirafi ta tabbatar da ta yi zina da wannan yaron gurin ka jehinta ba sai kun dawo nan wurina ba kina haka babban limami ko alƙali yana iya cewa a'a wani ka tafi da sunana ka tsayarwa wani da haji amma dai wani bai da hurumin da zai iya tsayarwa wani haji sai babban alƙali haka idan muka leka hadisin zan mu gani yana karantar da mu lalle na daga cikin hikima na da aka ce shi mara aure a mai bulala mai aure kuma a jehe shi idan ka dauka zaka gani shi mai aure da kai wata ni'ima wanda Ubangiji ya mai wanda ba a yi wa mai aure ba wata ni'ima ce shine an Allah ya bashi ko ya ni'imtar da shi da mata sawa'un tana tare da shi ko kuma ba ta tare da shi ya riga ya san me mace ya san ainihin dadin da ake iya samu kalkashin mace to idan ka leka zaka gani lokacin da yayi wannan ta'asar zina tare da matar da ba ta shi ba wannan yake nunawa lalle da kai wani sharri a tare da wannan mutumin kuma wannan sharrin ba wai mai yiwuwa bane ba ya tafi ya dandana a can yayi na sunna ya dawo yana neman na banza to ba lalle bane ba ya iya kame kanshi akan wannan lahin da ya aikata ba shi sanya shari'a ta ce to tunda haka ne daga cikin hikima
To tunda haka ne maganin wannan mai auren wanda yayi wanda mai auren nan wanda ya aikata zina shi shine a jehe shi ya kasance kafara ce a gare shi ya koma zuwa ga kwangiyanci amma dai shi mara aure rubama wani huzgaje ta sheitani ko ta sha'awar shi zata kai shi ya aikata wannan abu ainihin al'amarin bai san ban menene ba amma dai kasancewar abin yana ta wuswasi akan shi sheitani ya iza shi ya dai aikata to ana da saran insha Allah idan an mai haddi zai kame kanshi ya tahiye ne muta aure shi sanya aka tsaida shi aka ce to shi hukuncin shi daga cikin hikima shi hukuncin shi za a yi me bulala shi kuma wannan za a jehe shi saboda ainihin al'amarin shi da kai abin jibawa a cikin shi shine aure sannan idan muka leka hadisin da gaskiya irin fa'idar da zamu iya fa'idantuwa da shi lalle ana iya wa dukkan da kai babba mai ilimi amma dai ana iya wanda bai kai shi ba ka tambaye shi fatawa ba ya maka fatawa kamar misalin wannan mutumin wanda a cikin garin sa ya nemi ahlul ilm wanda suke masana ilimi kuma a Madina ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye su suka faɗi mai a'a ga hukuncin mu da muka ji daga bakin manzo Allah amma dai ku tayi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga ni anan zaka iya fa'idantuwa babu laifi ka tabbe wanda bai kai ba wanda kake tunanin ya yi shi ilimi ka tabbe shi akan fatawa idan ya maka fatawan kuma kana iya zuwa ka tambaye wannan wanda kake tantabbatin ya yi wannan ilimin kamar yanda wannan bawan Allah ya aikata haka idan muka leka hadisin zan mu gani yana karantar da mu lalle da kai kyakkyawan ladabi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan shine abin da yake dacewa duk lokacin da muka samu kanmu gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to mu yi kokari mu tabbatar da ladabin da ya dace mu tabbatar da shi a gaban shi ko kuma a cikin zatin shi wallahu ta'ala sai hadisi na gaba malai yace hadisi na 344 يجي توا أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحسن قال إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة wannan hadisin Imam al-Bukhari ya wutar da shi a cikin Kitabul Buyu babu bayul abdi azzan babu wanda yake mana bayani akan sayar da bawa wanda yake mazinaci idan kana da bawa sai ya sarraha yayi zina ya kara hasu uku ko hasu hudu to abin da yake dacewa ka saida shi ka huta juz'i na uku shahi na 71 hadisi mai lamba ta 2254 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da hadisi a cikin gantaccen littafin cikin Kitabul Hudud babu rajmu ahlul zimmati fi zina babu wanda yake mana bayani ana jehe waɗanda suke ahlul zimma wanda muka ba su mafaka a cikin ƙasar mu ta musulunci to idan suka aikata zina suka kawo hukuncin zuwa ga babban limami ko babban alƙali to su ba za a zartar musu da hukunci kamar yadda aka zartarwa da musulmi hukunci zamu ga da kai hadisi anan gaba zan mu karanta shi wanda zai warware mana wannan shubha juz'i na 5 shahi na 224 hadisi mai lamba ta 1704 hadisi ne wanda aka samu shi daga Ubaydullah bin Abdullah bin Utba bin Mas'ud al-Huzali al-Madani shi ne yake kiran shi da al-faqih al-a'ma malami ne na fiqhu wanda yake makahu ana lissafa shi daga cikin al-fuqaha as-saba manya-manyan malamai guda 7 a cikin nagarin Madina bayan ko manya-manyan malamai wanda suke na cikin tabi'ai wanda ake kiransa da al-fuqaha as-saba yana cikin tabaka ta uku na daga masu rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka kamar yadda sai Ibn Hibban da dukkan sauran malamai suka wasaka shi suka ce siqatun salihun jami'un lil hadisi jami'ul ilmi wal hadisa yaga ce malami ne wanda idan ya kawo hadisi to ana gaskanta hadisin shi babu tantama a wani amsa hadisin shi kuma mutum ne wanda yake nagari kuma mutum ne wanda Allah ya hada mai ilimi wanda yake mai girma mai yawa da hadisai masu yawa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina tunanin sati da ya gabata mun yi bayani akan shi shine malami na Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala ya mutu a shekara ta 94 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wata wada 98 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Ibn Sa'd ya kawo bayanin shi a cikin At-Tabaqat juz'i na 7 shahi na 246 haka shi ma Imam Zahabi a cikin Siyar Alam al-Nubala ya kawo bayanin shi juz'i na 4 shahi na 475 yake cewa an Abi Hurairah Abi Hurairah kuma dukkan su mun san shi wanda ya mutu shekara 53 da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abdurrahman bin Sahar al-Dawsi yace wa Zaid bin Khalid al-Juhani shine Abu Abdurrahman yana cikin tabaka ta harko na masu rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu shekara ta 78 a wata wada 68 da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Ibn Hibban ya kawo bayanin shi a cikin As-Siqat juz'i na 3 shahi na 139 yake cewa qala suki cewa wa'innan sahabban guda biyu shine Abu Hurairah da Zaid bin Khalid al-Juhani yace su ila annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama al-amati idza zanat wa lam tuhsan an tambaye manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi akan baiwa idan tayi zina kuma ba ta kasance baka tangagga ba kinan ba taba yin aure ba baiwa ce ba taba yin aure ba sai tayi zina aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama me hukuncin ta qala sai manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa in zanat fajidu idan tayi zina to kuma ta bulala summa in zanat fajliduha sannan ta sake koma yin zina to kuma ta bulala yace summa in zanat fajliduha idan ta sake koma yin zina a karo na uku to kuma ta bulala yace idan kuka mata bulala summa bi'uha wa law bi dhafirin kusayr da ita saboda bata da alkhairi koda da daidai gurgurai igiya ne ka bada ta a baka igiya ya yi maka alkhairi shine nan ibnu shahab yake cewa la adri a ba'da salisa aw ar-rabi'a yace bun sani ba shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya asayar da ita bayan idan ta yi zina a karo na uku ko kuma a karo na hudu ita kuma baiwa wanda take baiwa lokacin da ta yi zina hukuncin ta ba irin hukuncin iya bace ba ya za a yi mata idan take idan tana ghairu muhsana ba mai aure bace ba za a yi mata bulala 100 za a yi mata bulala 100 haka shi ma namiji za a yi mai bulala 100 a kauratar da shi tsawon shekara guda to nan ita hukuncin ta ya sha bamban da hukuncin diya ni za a yi mata rabin abin da ake yi wa diya shine can cikin suratul nisa ubangiji yake bayyana wa fa idza uhsinna fa in atayna bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma 'ala al-muhsanati min al-'azab idan dai tazo da alfasha ita ce a ta aikata zina diya wanda take baiwa afwan idan tazo da alfasha to za a yi mata rabin da ake yi ba rabin abin da ake yi wa diya kina idan ana yi wa diya bulala 100 kina ita za a yi mata bulala 50 shi shine kenan hukuncin ta za a yi mata bulala 50 idan ta sake koma yin zina a sake yi mata bulala 50 idan ta sake komawa za a yi mata bulala 50 saboda babu alheri a tare da ita sai a sayar da ita daidai abinda aka samu a sa ta kasuwa a sayar da ita daidai abinda aka baka ka amsa kai gaba shine yace koda walau bi dafir koda gurgurai igiya aka baka ta maka amfani ka sayar da ita ka rabu da ita saboda ba ta da alheri kina hadisi idan muka leka zan mu gani yana karantar da mu lalle haddi idan baiwa ta aikata alfasha ta yi zina matukar ba ta kasance ka tangagga ba ba ta batta da aure kinan za a yi mata bulala 50 rabin abin da ake yi wa diya haka idan sai dai mas'alar da malumai suka tattauna wanda aka yi ijmai akan ta ita ba a kaurar da ita ba a hudda ta daga gari tsawon shekara ya za a hutar da ita tsawon shekara haka da za a hutar da shi tsawon shekara amma dai ita baiwa ba a hutar da ita ba tsawon shekara ba dalilin suke cewa to idan aka ce a hutar da ita tsawon shekara amma ta bulala 50 a hutar da ita tsawon shekara wannan hutar da ita zai cutar da mai gidanta saboda mai gidanta tana yi mai hidima da aikace-aikace da abin da ya kamata ta yi mai a cikin abubuwan da yake haƙƙin shi akan ta to idan aka ce a hutar da ita kinan abin zai kasance kuma hakan zai ba ta damar idan ta tsani mai gidan nata ko tana so ta bar mai gidanta to me ta yi meme ta aikata aikin zina diddin ta yi a mata fulala a kaurar da ita idan a kaurar da yantanta tai abin da yake ai yake gabanta shi sai ya shari'a bata ba da damar ba ijma'in malamai ita baiwa ana zamanar da ita a karkashin mai gidanta amma dai bulalan nan sai an yi mata guda 50 idan ta saki a yi mata idan ta saki a yi mata sannan a sayar da ita saboda babu alheri a tare da ita kuma hadisin yana karantar da mu lalle zina game da bawa aibi ce ba karaman aibi ba dalilin shi aka ce a sayar da shi saboda bashi da wani alheri a karkashin haka sai da kai mas'ala wanda malamai suka tattauna akan ta mas'alar wane ne yake cancanta yayi wa wannan baiwa bulala a tsarin dukkan wani haddi ba wanda yake isa ya tsayarwa mutun da shi a matsayin shi na da kun ba babban limami ba sai an kai ka wurin alƙali wanda yake zartar da hukunci shine yake da hurumin yace ayi maka ayi maka amma dai ita baiwa mai gidanta yana iya sa ta gaba ya mata bulalar da ya dace yi mata guda 50 lokacin da ta aikata aikin zina matukar an tabbatar da ta aikata wannan kuma dukkan malaman nan Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad dukkan sun tayi akan haka babban lima wannan mai gidanta yana iyawa ya zartar mata da hukunci amma dai koma bayan haddi na bulala na zina busuma busu da hurumin da za su yi mata tilasi a meka baiwa idan ta yi sata a meka ta wurin alkali alkali yake da hurumin ya yi mata ko kuma limami idan mun ce limami ba muna nufin limamin masallaci ba limami jagora na al'umma wanda yake zartar da hukunci na al'umma wannan shine yake da hurumin ya yi haka idan kwa ya kasance ya bar hukuncin shi misali muna iya cewa sarki idan kwa ya sarayar da hukuncin shi ya meka wa alkali kenan alkali yake iya zartar da wannan wallahu ta'ala sai hadisi na gaba hadisi na 345 wala yake cewa ala abi hurairah radiyallahu anhu annahu qala ata rajulun minal muslimina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fil masjid fanadahu fa qala ya rasulullah inni zanaytu فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى سنى ذلك عليه 4 مرات فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون قال لا قال فهل أحسنت قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه قال ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أزلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه wannan hadisin Imam Bukhari ya hutar da shi a cikin Kitabul Muharibin min ahli al-kufr wa ar-ridda babu su'alul imami al-muqir hal ahsanta babi wanda yake mana bayani lalle babban jagora babban limami ko kuma alkali yana iya tambayar shi wanda yazo ya tabbatar da kanshi ya aikata aikin zina a yi mai haddi shin yana da aure ko bashi da aure juz'i na 8 sahi shahida 167 hadisi mai lamba ta 6826 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da hadisi a cikin Kitabul Hudud babu man i'tarafa ala nafsihi bizina babu wanda yake mana bayani wanda ya tabbatar wa kanshi lalle ya aikata zina to ga hukuncin da ya kamata a yi mai juz'i na 5 sahi na 116 hadisi mai lamba ta 1691 hadisi ne wanda aka samu shi daga Abdurrahman bin Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr al-Dawsi radiyallahu anhu yake cewa qala ata rajulun min al-muslimin rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wani mutum daga cikin musulmai ya zo manzo Allah sallallahu alayhi wa sallam a wata riwaya yace ata rajulun min aslam wani mutum daga kabila aslam ya zo manzo Allah sallallahu alayhi wa sallam wannan mutumin ba kowa bane ba illa ma'izu bin malik wani daga cikin sahabi wanda ake cewa Ma'iza wanda suke wanda muna kyautata mai zato yana can cikin gida aljanna insha Allah ko kuma raishi tana cikin gidan aljanna yake cewa wannan sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo manzo Allah ya tarar da manzo Allah wa huwa fil masjid manzo Allah yana cikin masallaci fanadahu sai kirayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani kira yake yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kai kira wanda aka kebanci musulmai idan sun zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su kiraye shi shine ya rasulullah ko ya nabiyullah yazo sai yake cewa ya rasulullah ya mu'aikin Allah inni zanaitu lalle ni na yi abin da hobi kamata yi ba shine na aikata zina ya manzo Allah lokacin da yahudi wa manzo Allah wannan magana suna gaba da gaba manzo Allah fa'arun an manzo Allah sai kawar da kan shi yayi banza da shi yace fatanahatil qa'a waji sai keyo ya kewayo inda manzo Allah ya huskantar da huskan shi yace wa manzo Allah nahi zina fa qala rasulullahi fa qala ya rasulullah ya maimaita yace ya mu'aikin Allah inni zanaitu ni wani aikata zina fa'arada an manzo Allah ya saki kawar da kan shi fatanaha tilqa wajhi ya saki komowa inda manzo Allah ya kawar da kanshi ya saki bayyana wa manzo Allah nayi zina hasse da yace sum hatta sana zalika alayhi arba'u marratin hasse da ya maimaita hasso hudu idan ya hadi wa manzo Allah ya kawar da kanshi ya saki dawowa gaban shi hadi mai kawar da kanshi hasse da akai haka hasso hudu wannan shi ke nuna mana tsagwaran imani na mutanen nan waye za a ce mai gashi nan ga abinda za a yi maka wa in ka zo ka hadi ga abin da za a yi maka kuma kana da hurumin ba wanda ya ganka ka kaiwaye ka koma gaban ubangiji ka daga hannayenka ka ce ubangiji ya gafarta maka kuma ubangijinka zai gafarta maka matakar ka cika sharuɗa na tuba amma dai yanzu ya hasso hudu yake hadiyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa falamma shahida ala nafsihi arba'a shahadat lokacin da ya shelanta ya tabbatarwa manzon Allah yayi wa kanshi sheda hayayi zina a hatsu hudu yake cewa da'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya kiraye shi yace to zo ya kai ma'iz da yazo sai yace mai abika jununun shin kai mahaukaci ne da kai hauka a cikin ganka ka san hukuncin da za a yi maka idan dai aka tabbatar ba je ne ka wasa ai ba shikenan mu hammutuwa ba shine manzon Allah ya tambaye shi abika junun shin da kai hauka a tare da kai qala la yace manzo Allah wallahi hauka ko da sababu shi a tare da kai a wata riwaya manzo Allah ya tura yace ya tambaye dan kabilar shi banu aslam yace wai shin ma'iz ma hukaci ne ya taba yin hauka a rayuwar shi kuna tunanin daidai yake ko ba daidai yake ba suka ce wallahi asalin da suka yi wa ma'iz mutum ne mai hankali kuma a matsayin da yazo maka yana da hankali tas a tare da shi qala manzo Allah sai yace me fahal uhsinta shin ka taba yin aure qala na'am yace kwarai ku manzo Allah na taba yin aure idan aka ce al ihsan shine sawa'un kai aure ko kana tare da matan ko kuma kamar yanda muka yi bayani ba ko kana tare da matan ko kun rabu da matan matukar ka taba yin aure aure wanda yake ingantacce ba aure wanda yake fasid ba aure ingantacce shi shine wanda aka samu dukkan sharuɗan shi aka samu alwali aka samu shaidu aka bada sadaki ko aka yi magana sadaki ko da ba a bada shi ba wali shaidu siga sanan sadaki shine wannan aure wanda yake ingantacce yace kwarai kwa ya taba yin aure ko yana da aure almuhim idan an ce al muhsin shine sawa'un ya taba yin aure yana tare da matar almuhim dai shi dai ya taba dandan aure wannan shi da ake kira shi da al muhsin yace kwarai kwa ya ma'aikin Allah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama izhabu bihi farzumuhu manzo Allah bai tsira da mun insha Allah tabbata a gare shi yace to ku tahi da shi ku shehe shi qala ibn shihab yake cewa fa akhbarani abu salma bin abdurrahman abu salma da abdurrahman yake bani labari annahu sami'a jabir bin abdullah lalle shi ya ji jabir da abdullah yarda Allah tabbata a gare shi yana cewa kuntu fi man rajama ni na kasance daga cikin mutanen da suka jehe ma'iz lokacin da ya tabbatarwa manzo Allah yayi zina manzo Allah ya bada lamarin a jehe shi ina daga cikin waɗanda suka jehe shi yace farajabnahu bil musalla sai muka jehe shi a wurin da ake tsayar da gawa a yi mata sallah wuri ne wanda yake nan gak da goge kadan da inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko mumbarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wata riwaya kuma yace farajamnahu fil baqi'il garqat garqat yace he muka jehe shi a wani wuri wanda ake kiran shi al-baqi makwantai inda ake wannan kenan anan bakin makwantan anan suka jehe shi aka karasa suka sanya shi cikin makwantai duk da hakan ba hakan ya wakana ba amma dai zaka samu wannan zan mu zo cikin abubuwan da zan iya fa'idan tuwa kallashin hadisin zan mu gani lalle inda yahi dacewa al-musalla ba inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umurni a jehe shi baya daga cikin masallaci kasancewa cikin masallaci ba a tsaye da haddi saboda jini ba ta masallaci da abubuwa wanda basu dace ba amma dai ana hutar da mutum wannan shi san ya suka ce al-musalla ne inda al-musalla lil janaza akwai da riwayoyi wanda suka tabbatar ba anan ba musalla ba inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake idi ba ita ma a kusa da nan masallacin shi take nan masjidul gamama nan kusa ne da kahuta babu nisa to shine yake cewa nan wata riwaya take tabbatar mana anan bakin bakai anan aka yi me aka jehe shi wata riwaya kuma wannan shi na riwaya ibn shihab take tabbatar mana anan bakin musalla shi ma nan gak da inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko nan kusa da mimbarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda ake ajiye gawa ayi mata sallah anan aka jehe shi yake cewa falamma aglaqatu alhijara yayin da duwatsuna radadin duwatsuna nan suka same shi ya ji su a jikin shi yace haraba kurum ma iz in ka sai ya fece sai ya ci ta kare yake cewa fa adraknahu bil harra sai muka cimme a wani wuri wanda ake cewa al harra wani wuri ne nan gehen ga ainihin garin madina wannan wurin shine ake kiran shi da al harra ita madina tana tsakanin baina al harratayn al harra ko kuma kace al laba dukkan su ɗaya ne da kai harra yaminiya da kai harra shimaliya wannan janubi afwan da kai harra shimaliya yace to heda ya ci ta kare a can bakin harra nan muka same shi kenan wajen garin madina yake cewa bu gushe ba muna ji wani shawar farajamnawo muka jehe shi har sai da muka kai shi har sai bai kenan wannan hadisi idan muka leka zan mu gani yana tabbatar mana ita ne baya yuwa a tsayarwa mutum da haddi sai da abubuwa guda biyu shine na farko mutum yayi ikrari ya tabbatar wa kanshi gaban babban limami ko kuma alƙali akan lalle ya aikata aikin zina idan ya tabbatar to wannan babu kokonto za a yi mai haddin da ya dace a kanshi haka kamar yanda ita kuma abu na biyu shine mutum ya kasance ya an samu shaidu guda hudu wanda suka tabbatar shaida irin kowa wanda ya bada akan lalle ya aikata aikin zina haka idan hadisi idan muka leka zan mu gani yana karantar da mu duk da hadisi idan muka leka zan mu gani ya kawo shi ma'in sai da yayi ikrari sai da ya tabbatar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har so hudu ita kuma mas'alar tabbatarwa mas'ala ce wanda malumai suka samu sabani akan ta zan mu gani da kai Imam Ahmad bin Hanbal da wa'ansu jamhurin malumai kamar su Al-Hakam da Abu Laila daga cikin mazhabin Imam Abu Hanifa suka dai akan lalle ikrarin nan sai ya kasance wanda yake so ya tabbatar wa babban limami ko kuma alƙali akan lalle ya aikata zina to labudda yayi ikrari har su hudu lalle na aikata zina kamar yanda suka kawo hujja da wannan hadisin kamar yanda ma'iz yazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har su hudu ya tabbatar da haka wa'ansu kuma daga cikin malamai kamar su Imam Malik da Imam Shafi'i da Abu Sa'ud da Ibn al-Munzir suka tayi akan a'a ba ta bukatar mutum sai ya tabbatar da ya ikrari har su hudu idan dai yazo wurin babban limami ya tabbatar da ya yi zina to za a iya tsayar mai da hukunci matukar aka bibi hankalin shi yana da cikakken hankali to ba makawa za a iya tsayar mai da haddi suka kawo hujja da hadisi na baya da muka karanta wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubdu ya unaysini ila imra'atin hadha fa in i'tarafat farzumaha ya kai unays ka tayi zuwa ga wannan mata idan tayi i'tirafi ta tabbatar da tayi zina kurum ka jehe ta to kaga ni nan ai ba abba a ce ba sai ta tabbatar har so hudu ba kuma da kai hadisin ghamidiyya wanda tazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace wa manzo Allah tayi zina ita ma anan ba a samu ba tabbatarwa har so hudu ba kurum da ta hadi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata to ta tahi ta aihe abin da yake cikin ta ta aihe shi ta dawo aka ce ta shayar da shi har ya girma ta tahi ta shayar da shi har ya girma ya kai yana cin abinci yaran ta sannan da ta dawo da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a tsayar mata da haddi kun gani wannan yake nuna mana babu hira a ce wannan sai an tabbatar da ikrari har guda hudu fada dai mafi rinjaye ita ce wadan Imam Malik da Imam Shafi da sauran malamai Ibn Munzir da sauran su haka idan muka leka hadisin zan mu gani lalle idan aka samu mutum da hauka yazo ya tabbatar yace yayi zina yazo ya kawo kanshi ya tabbatar da yayi zina koda yayi indai an tabbatar da kai illa a cikin hankalin shi to za a ce to kuma Allah ba da lafiya ba hira a tare mai saboda duk wani hukunci na shari'a ana tsayar da shi ne a lokacin da mutum yake da hankali shine rufi alqalam wa an salasin daga cikin zano wal majnun hatta yafiqa mahaukaci an dauki alqalami akan mutane guda hudu guda uku afwan yake cewa daga cikin su ya zano mahaukaci har sai ya farfado har sai ya maido hankalin shi idan ya maido hankalin shi an tabbatar wannan a lokacin nan an tabbatar kuma da yana ayya an tabbatar da hankalin shi yazo ya tabbatar da ya aikata zina to a lokacin nan ana iya tsayarwa da haddi kuma idan muka leka hadisin zan mu gani yana karantar da masu fatawa da masu zartar da hukunci lalle ba wai mutum ba idan yazo ya tabbatar yace ya aikata zina ba labudda a bibiya a tabbatar da hankalin shi a bibiya abin nan yana iya yiwa abin da yazo yace ko kuma menene wannan zai samu kurmu rayuwar ta mai tsanani yace to shikenan bari in kai kaina a zartar mun da hukunci a tabbatar shine duk abin da ake a tabbatar kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye bintiki shi ma izin shin da kai yana da hankali ya tabbatar mai da yana da hankali kuma ya bintiki iyallan shi ɗan uwan shi ɗan kabilar su akan lalle da hankalin shi ko ba shi da hankali ya tabbatar da yana da hankali kuma hadisin yana karantar da mu masala ta lalle mai aure kamar yanda manzo Allah ya tambaye shi shin kana da aure yace yana da aure lalle mai aure hukuncin shi za a jeje shi har sai ya mutu ba wai za a zo a mai rami bane ba a sanya shi a yi rami a sa shi a cikin rami a yi ta jihon shi har sai ya mutu ba a'a ana tsayar da shi a yi ta jihon shi har sai ya mutu ba wani rami da za a mai ba wani kulle shi da za a yi wannan shine hukunci na shari'a za a tsayar da shi a jihe shi idan ya tsere a wannan tunda mas'ala ta tserewan ma ita ma malamai sun samu sabani a kanta idan misalin ana jihon shi kamar yanda mas'alar shi ma izin tawakana idan ana jihon shi ya jira dadin abin da ake jihon shi da shi duwatsan da ake jihon shi da shi ya tsere yake cewa to shin za a bar shi ko kuma za a bi shi a ida sashi shine Imam Shafi da Imam Ahmad da hansu daga cikin malamai suka ce a'a ai abinda za a yi za a kyale shi ba a bibiye shi ba yake cewa idan ya dawo yace a'a kai ni ho zancan ho da nake ho nayi zarawa ba haka bane ba to sai a shaha mai lafiya saboda yayi tarajuhi akan ikrarin idan kuma ya dawo yayi muraji'a imanin shi kanta a ce yayi ƙarya yace a'a na da gaske ne ho nayi ho to a lokacin nan kuma za a saki tsayar da shi a za a tabbatar mai da hukunci wannan wada ce ta Imam Shafi da Imam Ahmad da wasu daga cikin malamai amma dai Imam Malik yake cewa a'a idan ya yi zinan da idan aka zo ana jiwon shi ya tsere yace to bin shi za ya yi da sani shi saboda ai ya riga ya ba magana biyu an riga ya an fara kurum sai ya yi da sani shine Imam Shafi'i shi daga cikin abubuwan da ya kawo hujja akan shi da kai hadisin da Imam Abu Dawud ya hutar da shi a cikin sunan din shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an zo an bashi labarin abin da ya wakana da ma'iz an jehe shi ya tsere an bi shi zuwa harra aka jehe shi aka kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hatta tar'a wannan ala taraktumu hatta anzura fi sha'nihi yace da ai da kun bar shi har sai mun bibi al'amarin shi mu leka mu ga yaya kamata a yi da shi shi ma aise a wata riwaya yake cewa hala taraktumuhu fala'allahu yatubu fayatubu Allahu alayhi yace ai da kun bar shi takan niyya ya tuba kuma Allah ya karbi tuban shi yani wannan shi yake nuna mana wallahi ba wani abu wanda addinin wannan namu addini ne wanda yake mai sauki bayan yayi ikrarin ma da an bar shi ya dawo ko a lokacin da aka fara jiwo shi yace a'a ni ho kai ho ba haka bane ba to shikenan game doshi za a yi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a nema ya tuba kuma Allah ya karbi tuban shi shine hadisan da shi wannan hadisan ko wannan hadisan da wa mai ruwayan nan guda biyu wanda Abu Dawud ya hutar da shi Imam Shafi'i da Imam Ahmad suka kawo hujja akan idan ya tsere aka fara jiwo shi ya tsere to za a kyale shi takan ya tuba ya dawo ya ce kai ho bin yi ba ya tuba kuma Allah ya karbi tuban shi ko kuma ya dawo ya ce kai ni mu abin nan wanda aka da na hodi muku ba haka bane ba alƙali ya ce to shikenan a shafa mai lahiya kuma shi ya koma ya tuba zuwa ubangiji shi kuma ubangiji ya karbi tubar shi shi kuma imam malik ya kawo hujja da wada yake cewa ai idan ka leka siyakin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya umurni a tai a jehe ma'iz wa'inda suka tsaye suka tarar da shi haccan wajen gari anan harra yake cewa da suka dawo suka bayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari manzo Allah bai ce ba ai abin da kuke kyauta ba bai dora musu laifi ba kenan wannan abin da suka yi manzo Allah ya tabbatar da su a kan shi kuma wannan yana cikin sunna abinda aka gani takariri abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka gani a yaga an aikata be bayani akan ba daidai bane ba wannan yana daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ita ce hujjar da Imam Malik ya kawa yace a za a bi shi an yi sarashi amma dai wanda ba zai rinjaye ita ce wannan Imam Shafi'i da Imam Ahmad bin Hanbal kenan za a tsaya idan ya tuba tunda hadisin wanda suka kawo hujja da hadisi ne wanda yake ingantacce ne idan ya ce a'a a daidai ba annan al'amarin kenan za a tsaya a fasa jiwon shi ya dawo ya tuba kuma Allah ya karbi tuban shi wallahi ta'ala daga cikin abubuwan da zamu iya fa'idantuwa da shi shine halaccin tsayar da haji lokacin a wurin da ake sallar gawa ko kuma daidai gindin makwantai kamar yanda wata riwaya ta bayyana mana haka idan muka leka hadisin zan mu gani lalle jiwon nan da za a yi wa mutum ko haddin nan da za a yi wa mutum kafara ce ga laifin da ya aikata a nan rayuwar shi ta duniya kuma wannan zai kasance dan dukkan malamai sun yi ijma'i akan kafara ce a gare shi za ya tarar da ubangiji babu wallahi wannan laifin da ya aikata a gaban shi kamar yanda hadisi wanda Imam Bukhari da Muslim suka hutar da shi wanda yake tabbatar mata haka lalle wanda aka tsayar mai da haddi kafara ce a gare shi shine hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man fa'ala shay'an min zalika fa'uqiba fid dunya fa huwa kafaratu wanda ya aikata kwatankwacin irin wannan abubuwa aka tsayar mai da haddi aka yi mai iqabi a nan rayuwar shi ta nan duniya kenan aka tsayar da haddi akan shi yake cewa wannan yana zaman to mai kafara a gare shi abu kiyama kenan wanda aka kashe shi dalilin tsayar mai da haddi yace to wannan kafara ce a gare shi insha Allah ana kyautata mai zato akan ubangiji shi gobe kiyama kuma hadisin yana karantar da mu lalle duk wani laifi da bawa za ya aikata abinda zai sanya ka wanye a gaban ubangijin ka da wannan laifin shi shine tuba ka tuba zuwa ga ubangijin shi zuwa ga ubangijin ka ka sarraha akan kai nadama wannan abin da ka aikata ka bar wannan zulubin da kake aikata haka kuma ka tabbatar da tubanka lalle ba ka sake komawa kan wannan laifin da ka aikata ba ka cika sharuɗa wanda suke da tuba kuma hadisi idan muka leka zan mu gani yana karantar da mu matsayi na ma'is kasancewar ba kowace rai bace ba za ta iya ba ta zo ta bayyana da irin lahin da ta aikata bayan ta san irin hukumar da za a yi mata ba wannan shi ke nuna mana lalle imani ya kai imani in dai imani bai kai ba wani koba ba bai kai ba wani matsayi ba to tabbas ba kowa ba zai iya haka ba haka idan muka leka duk wanda aka yi musu haddi lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka kawo kansu to tabbas da kai wani yahuda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi musu kamar wannan mata al-Ghamidiyya lokacin da aka jehe ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mata sallah ya bayyanar wa Umar wannan matar da za a kasa tubanta a garin Madina da hita ja wani bangare na daga wannan ladan mutanen garin Madina kuma ka sani ladan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin ladan mu bane ba abinda suke jajircewa shi ba irin yanda muke jajircewa bane ba bi ba yanda za su zo a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah yana bada labari yake cewa wallahi zan mu zo mu zauna a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dayan mu he tsuntsu ya sabka a kan shi yayi abinda zai yi tashi wallahi bai san ba da ya tashi ba bai san ba da tsuntsu ya sabka a gaban shi wannan wai daukan ilimi to ina idan an shiga sallah ka gani ai abun ba dai ba to aka ce idan aka kasa tubanta to sai ta zabci daga cikin mutanen garin Madina kaga wannan duka yabo ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yabo ne game da su kuma wannan shi ke tabbatar da imani ingantaccen imani amma dai abin da yayi shi shine mutun ya kame kanshi da aikata irin wannan alfasha. Kasancewar zina tana daga cikin manya-manyan laifuka wanda idan bawa bai tuba ba to tabbas akwai azaba wanda aka mai tanadi a gobe kiyama albarkacin wannan laifin da yake aikatawa. Idan mutun abinda dan uwa ya tambaya wancan satin shine idan ya kasance mutun ya aikata wannan laifin, laifin da ka aikata wani bai ganka ba wanda zai ta iya ce ka aikata, a nemi shaidu wanda za su tabbatar, to wannan kai kake da hurumin kanka a lokacin. Imma ka kai kanka zuwa ga wanda zai iya tsayar maka da haddi, shine sarki ko kuma babba alƙali ko kuma alƙali, ka ce kai zina a tsayar maka da haddin Allah, a yi maka haddin da ya dace a kai daga gare ka, kenan kai ka zo kai ikrari, ko kuma ya kasance an ganka waɗannan mutanen guda huɗu su zo su bada shaidu irin yanda na farko ya bada zuwa na huɗu, yanda kowa ya bada haka, yanda na farko ya bada haka na huɗun su zai bada shaida ba tare da samun bambanci ba, sannan a ɗauko ka a zo a ajiye ka a yi maka haddin da ya dace da kai. Dan mai aure ne a shehe ka, kun mara aure ne zai yi maka gulala a ce maka to ka tattara ka koma wani gari ka zauna tsawon shekara guda. Idan kuma ba a ganka ba kuma baka da imanin da zaka kai kanka a yi maka haddi, to a lokacin da ka koma zuwa ubangijinka ka tuba. Innama tawbatu 'ala Allahi lilladhina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu 'alayhim wa kana Allahu ghafurur rahim. Tuba tana daga tana gun wanda zai yi aikata aiki na banza a lokacin da yake halin rabkanuwa a cikin wannan ayyukan da ya aikata. Mafi yawa ayyukan da muke aikatawa huzga ce ta daga shaytani, ba wani wanda yake ba ma'asumi ba. Daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'umma babu wani, hatta da Abubakar yana aikata ayyuka na zunubi, ba wani wanda yake ba ma'asumi ba. Amma dai idan ka aikata wannan aikin da ka aikata, ka dawo ka yi muraji a kanka, ka tabbatar ka yi huto na huto da ubangijinka, kuma ka tabbatar wa kanka da a cikin halin sani ne da baka aikata wannan abun ba, kai na dama ka cika sharadda na tuba ka tuba zuwa ga ubangijinka. Allah yana nan a kullun yana jin dadi idan bawan shi ya nemi tuban ya yi gaci. Allah ya tar da mu ya ƙara ruha mana asiri inda ba wani abubuwa wallahi tallahi a rayuwarmu la haula wala quwwata illa billahi, ba wani dabara wanda zai sanya mu kasance mutanen arziki in ba da horewa ubangiji ba, babu wani ƙarhi ko wata dabara wanda za ta shamukance mu da aikata ayyuka na zunubi in ba da kiyayewar ubangiji ba. Wannan shi ne zai iya baka damar kurum ka nemi isti'ala, ka nemi dogaro, ka nemi taimako zuwa ga ubangijinka, shi ne zai iya kare ka da aikata ayyuka, babu wata rai wanda ba ta iya aikata hakan ba. Allah kiyaye mu ya ƙara jaddada imaninmu ya sanya mu rabu da wannan duniyar lafiya. Zan mu tsaya a nan, kasancewar lokaci ya ja, abin da muka karanta Allah ya ba mu ladan shi, kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana, Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malamanmu, Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu. Bukatunmu na alheri duniya da lahira Allah ya biya mana, muna tawassali ga wannan zama da muka yi duk abin da ba ma iya ba Allah ya iya mana shi. Bukatunmu na alheri wanda muka sanya gaba in dai da alkhairi a cikin su, Allah ya tabbatar mana ya sanya albarka a cikin su. Yan uwa da abunan arziki da suke bara addu'a gun, muna fatan Allah ya biya wa kowa bukatun shi kuma ya sanya albarka a cikin bukatun su. Allah ya datar da mu ya sanya mu wani lahiya, ya mana albarka, ya yi wa zuri'an mu albarka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.